daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 25 da 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani Sarauniya Far'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su isa mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun fara aikin yi wa 'yan kasashen waje da suke aiki a jihar Rajista. Sannan muna tafa da shirin da rashin tayi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar, da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura, har ma da sharhin jaridun Najeriya. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Prime Minister Bahamas Hubert Minnis ya bayyana jiya Lahadi da a tabakinsa rana mafi muni a rayuwarta, yayin da mahaukaciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Hurricane Dorian ta afkawa tsibirin da ake gani ita ce guguwa mafi ƙarfi da ta bullo a yankin na Atlantic a cikin shekaru 84. Mutane da dama sun ƙi jin gargaɗin, wasu mutane kuma an bar su a baya, da kuma waɗansu ɗaiɗaiku a wajejen yankin West End waɗanda suka ƙi barin wurin, a cewarsa a taron manema labarai a Naso. Ya ƙara da cewa abinda zan iya faɗa masu kawai shine na fatan ba wannan ne karo na ƙarshe da za su ji muryata ba. Mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Dorian ta afkawa tsibirin Great Abaco a Bahamas da kuma tsibirin Grand Bahama, inda mahaukaciyar guguwar ta kai mataki na 5 da take tafe da iska mai gudun kilomita 295 a cikin sa'a ɗaya. Amurka da China sun sa sabbin haraji kan kayayyakin juna na saidawa ƙasashen a jiya Lahadi. Wannan fafatawa ta baya-bayan nan wani ɓangare ne na daɗaɗɗen yaƙin cinikayyar da ake yi tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Shugaba Donald Trump ya ƙara harajin kashi 15 cikin 100 akan kayayyakin wajen dala biliyan 112 na China da ke kan hanyar zuwa Amurka, wanda wannan haraji ta yi ya haifar da tsadar kaya ga Amurkawa, musamman abinci da kayan wasannin motsa jiki da tufafin wasannin motsa jiki, kayan kiɗe-kiɗe da kuma kayan ɗaki. A halin da ake ciki kuma, China ta ƙara harajin kashi 5% da kuma kashi 10% akan wasu kayayyakin da suka kai dala biliyan 75 na Amurka da aka tura da su China, da tunda dama ta ce za ta iya a matsayin ramuwar gayya a faɗan cinikayyar da suke yi da Amurka. Tunda farko China ta ce sanyayyar masara mai zaƙin nan da hantar alade, duwatsun marmara da kuma tayun kekuna suna daga cikin kayayyakin Amurka sama da 1,700 da za ta saka wa haraji. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zangar rajin kare demokradiyya a yankin Hong Kong sun katse hanyoyi daura da filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke birnin a zanga-zangar da aka yi jiya Lahadi. An soke zirga-zirga wasu jiragen sama, sannan hukumomi sun dakatar da jigilar matafiya da jirgin ƙasa ke yi zuwa filin jirgin saman. Yayin da hukumomin yankin Hong Kong ke duba irin barnar da masu zanga-zangar adawa da gwamnati suka yi, jami'an sun kare matakan da 'yan sanda suka ɗauka yayin da birnin ya zama tamkar fagen fafatawa mai cike da hayaki, inda matasan waɗanda suka zaku suke gwagwarmaya kawo sauyi a demokuraɗiyyance. Jiya Lahadi, Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah sun yi musayar wuta a kan iyakar ƙasar Lebanon da ta haifar da matuƙar damuwa ga hukumomi a Washington. Sojojin Isra'ila sun ce sun yi harbe-harbe zuwa cikin kudancin Lebanon bayan harba makamai masu linzami da ƙungiyar Hezbollah ta yi sansanin sojojinta da kuma motoci a kusa da kan iyaka. Sai dai a zuwa daren jiya sun dakatar da faɗan gaba ɗaya. Mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Andrea Tenenti ya faɗa daga baya cewa zaman lafiya ya dawo a yankin, kuma sojojin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya sun ci gaba da kasancewa a wurin tare da sojojin Labanin. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka, wato FBI, ta ce dan bindigan nan da ya kashe mutane 7 ya kuma raunata mutane 22 a garin Odessa na jihar Texas a ranar Asabar shi kadai ya aikata, kuma teyu ba shi da alaka da wata kungiyar 'yan ta'adda ta gida ko ta waje. Dan bindigar ya kwace wata babbar motar raba wasiku, kuma ya bude wuta akan wasu motoci yayin da yake share gudu akan wata babbar hanya kafin wani dan sanda ya kashe shi. Sai dai a cikin waɗanda suka mutu har da wani matashi, 'yan sanda uku suna cikin wanda suka ji raunuka. Wata yarinya 'yar watanni 17 tana cikin waɗanda abin ya rutsa da su, da ta rasa haƙoranta da dama, kuma ya haddasa ramuka a harshenta da kuma lebanta. Shugaban 'yan sandar yankin Odessa a garin Odessa, Michael Gark, ya faɗa jiya Lahadi cewa zuwa lokacin ba su da takamaimiyar amsa kan abin da ya sa shi ko dalilin na aikata hakan, amma suna tunanin cewa shi kaɗai ya aikata wannan mummunan abu.
A gaida Muhammad Hafiz Baballo wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya, gwamnan jihar Injiniya Oluwaseyi Makinde ya yi kira ga al'ummomin Najeriya da su haɗa kai domin cidda ƙasar gaba da kuma tabbatar da zaman lafiya tsakaninsu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Umar Tambola ya koma nan daga Ibadan.
Gwamna Sayi Makinde ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake kaddamar da yiwa baki 'yan kasashen waje da ke zaune a jihar Oyon Najeriya rajista a hukumar shige da fice ta jihar Oyo da ke unguwar Agodi, Ibadan. Gwamna Makinde ya ce tsaro aikin kowa da kowa ne, don haka ya shawarci masu gidajen baki da masu ba su masauki da daukar su aiki da su yi amfani da wannan dama, kuma su gan wannan kamar wani alhaki ne gare su don su shiga a yi da su, tunda kyauta ne ake yin rajistar. Sai Makinde ya bayyana aniyar gwamnatinsa na samar da tsaro tare da bada kariya ga jama'a da dukiyoyinsu a fadin jihar Oyo, da yake jawabi a wajen kaddamar da yiwa baki 'yan kasashen waje da ke zaune a jihar Oyo rajista. Kontrolan hukumar shige da fice a jihar Oyo, Dr. Saleh Abdullahi, ya ce yiwa baki sabuwar rajista da ake kira e-registration a turanci zai taimaka wa ƙasa wajen yin tsare-tsarenta da tabbatar da tsaron ƙasa. Dr. Saleh Abdullahi ya ce wannan rajistar 'yan kasashen waje mazauna Najeriya za ta taimaka wajen yin tsare-tsare a ƙasa, kuma zai taimaka wa ƙasa kware ta shawo kan ƙalubalen tsaron da Najeriya ke fama da su. Kontrolan hukumar shige da fice a jihar Oyon, Dr. Saleh Abdullahi, ya gargaɗin cewa rashin yin rajistar ga duk wani ɗan kasashen waje ya saba wa dokar shige da fice ta Najeriya. To, ko me 'yan kasashen waje da 'yan Najeriya za su ce a game da rajistar da hukumar shige da fice ta Najeriya ta fara a Najeriya?
Sunana Tayo Kansila Akin Yale, Ibadan. Gaskiya na ga yana da muhimmanci, don saboda ko da ta tashi ba da taimako ta sayin yanayin mutane za ta ba taimako.
Sunana Magaji Wanzam, mutumin da magaran ne amma mazam ne Ibadan. To, ni na ji dadin a yidin, saboda ni ina ga mutanen mu ana bin su kamar kaji suna guje-gujen nan, ko su suka wa kansu wannan mutum idon ya zo ya zauna guri in dai har yana da gaskiya ya tsaya ya nemi izinin shi wanda gwamnati ya san da shi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ka gaida Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka.
Shine cigaban Najeriya, mazauna lafiya al'umma ta ƙasa ta
madalla yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi.
Amma ba bi sa shashan ce ba, hana ba bi sa sakar ce ba, kuɗi a kashe ta hanya mai kyau.
Masurari assalamu alaikum. Ana ci gaba da tankiya tsakanin yan kasuwar arewacin Najeriya da hukumar kwastam ta kasar, har ma matasan cikinsu ke muradin shugaba Muhammadu Buhari kada ya sabunta naɗin Hamidu Ali a matsayin shugaban hukumar karo na biyu. Sunana Mahmud Ibrahim Kwadi. Masurare, yayin da aka shiga shekara ta biyar da kasancewar kan iyakokin Najeriya na ƙasa a rufe, dimbayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗabbaka tsarin da ke haramta shigar da kayayyaki cikin ƙasar daga ƙetare ta hanyoyin mota, wata sabuwa ta sake ɓullowa tsakanin hukumar kwastam ta ƙasar masu yaƙi da fasakori da 'yan kasuwar arewacin Najeriya. Yanzu haka dai ƙungiyar matasan 'yan kasuwar lardin na arewacin Najeriya ne ke kira da babbar murya ga shugaba Muhammadu Buhari da kada ya sabunta naɗin da ya yi wa Kanal Hamidu Ali mai ritaya a matsayin shugaban hukumar ta kwastam, saboda abin da suka kira ƙuntatawar da shi Hamidu Ali ya yi musu da kuma abin da suka nanata da cewa mataki ne na karya tattalin arzikin arewacin Najeriya. Muhammad Bala Hotoro shine shugaban kungiyar matasan 'yan kasuwar a yankin Arewa.
Babbar barazana da yanzu ɗan kasuwa yake fuskanta shine alaka da su hukumar kastam, wanda a fahimtar mu magana ta gaskiya shi shugaban kastam na yanzu, wanda wa'adinsa ya kare 27 ga wannan wata Agusta, na'am. To mutum ne da yake da tarbiyya ta sojoji, wanda sanin kai ma na san ka sani tsohon kanal ne, wanda kuma shi soja kowa ya san yanda yake irin tarbiyyarsa da yanda yake gudanar da abubuwansa. Tsawon shekara 4 babu abin da aka yi sai gasa yan kasuwa ai a hannu, wanda kuma wannan yayi leading to, ma'ana ya kai ga wani yanayi da kowa ya dandana kudinsa. Sanannen abu ne cewar ita kasa tana da buƙatar kuɗin shigowa. Wannan kuɗin shigowar nan kuma yana da alaka da ita wannan hukuma. Akwai yanda take ta tatso kuɗin shiga daga hannun 'yan ƙasa, 'yan kasuwa ire-irenmu da muke kawo kaya daga ƙasashen waje. To in aka ce wannan abu an dakatar da shi, an durƙusar da shi, kaga ƙasa ta shiga asara. Sannan kuma shi ɗan kasuwa da zai je ya kawo, ƙasa ta ci gaba da mutane ƙarƙashinsa. Ban san iya mutum nawa ne da zan ce ma ga mutanen da suke samu ƙarƙashina ba, yanzu ba zan iya ba alji. Ba zan iya ba, saboda idan kayan na farko ban iya na kawo su ba, to dama ba sai na kawo kaya ba, sannan in nemi wanda zai min hidima. To kayan an hana ka ka shigo da su. Ka bi tsari da ya dace irin na baya, a ce to iya wannan 2015 zuwa yau abubuwa suka shiga inna lillahi. Idan na ɗauko kaya na kawo cikin Najeriya, al'umma suna ganin ina ƙoƙarin zaluntan su, ina ƙoƙarin neman wani abu na sai kaya yayi tsada. Mu kuma mun san me muke ji, saboda mun san irin asarar da ake sai kasuwa. Wani lokaci kayan sai ya zo zai tafi store ko zai tafi warehouse da zaka aje, sai a ce ma custom ya kama. Dan kasuwa da zai zo ya saya a gurin mu ya kai shagon sai ya je sayar buhu 10 buhu 20, shi ma sai ya zo ya saya a ce custom sun kama. Alhaji kowa yana cikin tashin hankali kuma duk sanadiyar rashin kwarewa.
So hukumar custom kuma suna ta cewa ai waɗannan kayayyakin da suke kamawa kayayyaki ne waɗanda suka haramta ko dokokin ƙasa suka ce kar a shigo da su.
Eh to ai dama shi ne abin da muke gaya ma. Idan dokoki ita doka wake yin ta ba mutum ba, a gurin waye ake samun wato cewar kaza illa ne kaza ya kamata a cikin ƙasa? A gurin shugaba. To in shugaban ƙwararre ne, shi zai ce wannan abin ya kamata, wannan abin matsala ne. To lokacin da aka ce shugaban ba ƙwararre ba ne, kaga ba matsala ba ce zai ce matsala ce. So saboda haka daga cikin irin abubuwan da yanzu dokokin da suka haramta wa mutane abubuwan da ya kamata, duk yana daga cikin sanadiyar rashin ƙwarewa ta shugaban custom.
Ku abin da na fahimce ka batun rufe bodan nan da aka yi bai dame ku ba illa irin wannan kama-kaman kenan?
Ai rufe bo ai as in ka duba me mu'assasi me dalilin kama-kaman ba rufe bodan ba to ai rufe bodan yanzu muke korafi alaji. Rufe bodan muke korafi da ba a rufe boda ba akwai wanda zai kama ma kaya? A rufe bodar muke gaya ma cewar ya shafi 'yan kasuwa, ya shafi ƙasa, ya shafi tattalin arziki, ya shafi kowa da kowa.
Kama su sun kwastam suna cewa wai su moga kuke.
E to ai idan aka ce shugaba ya kawo abu na ba na ƙwarewa ba, misali, ya shafi da nawa kake sayan shinkafa? Ina ganin wani abu ne ƙasa da 10,000. Yau shinkafa 10,016 take.
Amma sun ce ai an yi haka ne don shinkafar da aka noma ta cikin gida. A haɓaka.
Ina take? Ina shinkafar cikin gidan? Ina shinkafar take? Dama ba sai ka tanadi alaji ko musulunci za a baka in za a kwace kafirci a hannunka sai an ce ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah. Ba a baka ba? Babu shinkafar? Alaji mutum ya taɓa rayuwa ba abinci?
Kamar wani zai ce ku ɗan kasuwan nan fa kun bar jaki kuna bugun taiki. Shi Muhammad Ali nan fa ba shi ne ya naɗa kansa ba. Shugaba Buhari ne na dashi. Me yasa kuka dame shi ne maimakon ku mai da hankali akan cewa shugaba Buhari bai yi daidai ba, bai yi abin da ya cancanta ba, ya kamata ya gyara.
Dan haka muke wa shugaba Buhari dan Allah dan annabi tunda wa'adin wannan mutumin ya kare dan Allah kar ya saki mai da mana shi. Mu ya kawo mana cikas, ya kawo mana matsala, ya kawo mana tashin hankali yan kasuwa musamman arewacin kasar Najeriya.
To sai dai hukumar ta kwastam ta ce aikin da take yi yana nan daram kuma babu gudu babu ja da baya. Kamar yadda kontrolan hukumar mai kula da shiyar Kano da Jigawa Nasir Ahmad ke faɗi.
Duk wanda ya shigo da kayan smuggle ko ina ya sa kayan muna da dama mu bi shi zuwa kwar cikin gidansa ba shi mun rike warrant ba. Ba ruwanmu mu je kotu cewa mun ga kaya cikin gidan Malam Bello ko Malam Abubakar shi mun je kotu mun nemi warrant. Muna da dama section namu na SEMA Customs and Excise Management Act cewa mu shiga wannan gidan mu kwashi wannan kayan kan laifi ne. So duk ko ina mutum ya sa kan laifi doka ta ba mu dama, law na Nigeria ta ba mu dama mu je mu kwashi wannan kayan mu kuma tafi da wanda make da kayan a kai shi gaban kotu. Na biyu shin masu magana kasama muke so ko kasama wasu muke so? Ai smuggling an ce a daina shigowa da abu saboda namun shi tashi, saboda abinda mu muke yi a cikin kasanmu mu samu mu sayar, manoma su samu su sayar da kayan nomansu. Idan muka je muna sayan shinkafan Taiwan, shin shinkafan Jigawa ko shinkafan Kano ko na Sokoto ko na Kebbi ko na Niger za a saya?
Dama abin tambayar a nan shi ne jami'an ku ne suka yi sakaci har ake shigo da shinkafan nan cikin gari ko kuma a'a masu shigo da ita ne suke wa jami'an ku wayo?
Ba magana suna mana wayo ba ne. Mun yi survey a Northwest, muna da wajen shiga 2,500
a shiyar arewa maso yamma.
Wanda smuggler zai iya shiga. To gaya mun mutane nan za mu sa hanya. In ka je Sokoto ko Kebbi ko ina za ka iya shiga za ka iya fita. In ka je Katsina, Kwangwalan, Jibiya, babban mutum ko ina za ka iya shiga za ka iya fita. In ka je Kudu ta san Yarbawa garin da ake kira Ijiroko, kana bude taga, taga kana Bini ko Fangida na Nigeria. Ba wai muna bari mutum ya shigo da kaya ba ne.
Kaman kenan ba ku da wadatattun ma'aikata da za su toshe waɗannan kafofi kenan?
Bai kamata a toshe koyana ba, ba za mu yi toshe koyana ba a duniya, ba kamata ce mutanen Najeriya su sa son kasansu a zuciyarsu. Ko ana son gidansa ne gyara gidanka, ba mai gyara maka gidanka sai ka gyara gidanka. Amma sa kishi kasa zuciyarmu mana.
Bayan ka'idar da doka ta baku, ta hurumin da ta baku cewa za ku iya bin duk kayan da aka ce ya saba abin da dokar ƙasa ta ce a shigo da shi har ko ina yake, ko a ɗaki ne ko a ina ne aka aje shi, akwai wani tanadi da aka yi na cewa to yaya za a yi misali wasu hikimomi da dabaru da za ku sha kan mutanen nan a tattauna da su a fahimci juna a ilimantar da su game da waɗannan dokoki da ake magana?
Ai yau da kullum muna radio, yau da kullum muna television, yau da kullum ɗan kasuwa muna zama da su muna magana da su. Amma ka san ba ɗan kasuwa ke smuggling ba. Smugglers su suna nan kurum aikin su kenan. ‘Yan zamani yanda za a karya doka su suke nema. To ‘yan kasuwa kullum muna magana da su. Masu motoci masu shigo da su a cikin motoci muna magana da su, transport union muna magana da su.
Amma kuma gashi za a ga kamar kullum abin sai kun kama mota ko kun kama shinkafa misali.
To dole a kama shinkafa tunda sun ce ba su bari ba. Wanda ya ce shi ba zai bacci ba, amma ba za mu yi bacci ba.
Yanzu waɗanda matakai misali hukumar kwasta musamman a wannan lardi da aka ce an rufe bodan nan misali shekara da shekaru an hana shigo da kayayyakin nan, waɗanda matakai kuke ɗauka don aƙalla wayar da kan ‘yan ƙasa cewa ga dalilan da ya sa ga kuma manufofin da ake so a cimma, don haka kar su dinga kallon ku a matsayin mutanen da kuke musgunawa al’umma.
Aikin gwamnatinmu muke yi, idan gwamnati ta ce ga hanyar da za a bi, mu hawa wannan hanyar za mu bi.
Ko me da kike ko ba ta da dadi?
Ba ruwanmu da dadi, ba ruwanmu da rashin dadi. A shayar tunani tun kafin a fito da doka yi. Ba gwamnati da za ta zauna ta fitar da doka da mutanen garin kasan ba za su ji dadi ba. Ai dokan an fito da doka ne, manomanmu su samu sai da abubuwan da suke nomewa. Ba shi mun je mun saya daga waje ba.
Rashin tayi na yau kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Izu a madadin Muhammad Balaho Toro, shugaban kungiyar matasan ‘yan kasuwar Arewacin Najeriya da kontrolar hukumar kwastam mai kula da shiyar Kano da Jigawa, Malam Nasir Ahmad, Mahmud Ibrahim Kulli, da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum, a huta lafiya.
Kuma da lagai da Mahmud Ibrahim Kulli, yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin ne da jaridar The Guardian. Jaridar Guardian ta Najeriya ta ruwaito ofishin jakadancin Amurka na cewa har yanzu ba mu samu ƙarin haske game da matakin gwamnatin Najeriya na rage kuɗin biza ga Amurkawa da ke son shigowa Najeriya ba. A cewar jaridar ta The Guardian dai, ofishin jakadancin Amurka na cewa sai sun samu bayani daga gwamnatin Najeriya game da matakin da suka ɗauka na rage kuɗin biza ga Amurkawa da ke son shigowa Najeriya. A lokacin ne gwamnatin ta Amurka ita ma za ta rage kuɗin biza da ta ƙara wa ‘yan Najeriya da ke son zuwa ƙasar ta Amurka domin ziyara ko kuma gudanar da wasu harkoki. Gwamnatin Amurka dai ta ƙara kuɗin bizan zuwa ƙasar Amurka ne ga ‘yan Najeriya bayan da ta ce ta shafe kusan shekaru biyu tana neman gwamnatin Najeriya ta rage kuɗin da take cazan Amurka da ke son zuwa Najeriya, amma hakan bai yiwu ba. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar dai ta ruwaito cewa sojojin Najeriya takwas ne suka rasu a yanda kuma biyar suka ɓace, bat a wani ba ta kashi da sojojin suka yi da ‘yan ƙungiyar Boko Haram kan hanyar Maiduguri zuwa Munguno. Bayan kashe sojojin da ‘yan ƙungiyar Boko Haram suka yi dai, har ila yau jaridar ta ce sun ɗauke makamai da alburusai na sojojin. An dai kai harin ne a daidai ƙauyen Gasarwa kusa da garin Gajiram a garin hukumar Ganzai a ranar Juma'an nan da ta wuce. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar dai ta ruwaito cewa yanzu haka dai hukumar EFCC mai yaƙi da zamba cikin aminci da kuma ɗagon ƙasa ga tattalin arziki reshen jihar Kwara ta kama wani gawartaccen ɗan 419 da hukumar FBI na ƙasar Amurka ke neman ruwa a Jallo mai suna Joseph Oyediran. A wata sanarwa da hukumar ta EFCC ta fitar Abuja ta ce makonni uku kenan da hukumar EFCC ta samu wasiƙa daga hukumar FBI mai binciken manyan laifuka ta ƙasar Amurka, inda take neman a cafke mata wasu mutane guda biyu da suka hada da Mr. Oyediran da suka kware wajen zamba cikin aminci daga hannun wasu ‘yan ƙasar ta Amurka. Tuni da hukumar ta EFCC ta kwashe dukkanin kadarorin da mutanen suka mallaka da suka hada da motocin alfarma da gidaje da shaguna da kuma kuɗaɗe a bankuna. Sai kuma jaridar Daily Post, jaridar da ta ruwaito ta kungiyar kare yankin Arewacin Najeriya na kalubalantar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya tabbatar wa ‘yan Najeriya cewa yana da ƙarfin ikon kare rayuwarsu da kuma haƙoƙinsu. Kungiyar mai suna Coalition of Northern Group ta yi wannan kira ne a birnin Kano, inda ta kalubalanci shugaba Muhammadu Buhari da ya tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na Najeriya, tare kuma kira ga sauran shugabannin yankin arewacin Najeriya da su hanzarta gudanar da wani taron gaggawa da zai fito da alƙibla da za a fitarwa yankin arewacin Najeriya da zai tabbatar da tsaro da kuma ci gaban al'umma baki daya. Ƙarshen sharhin jaridan kenan, baban gidan Supreme Murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana kan na'ura.
Assalamu alaikum, Murya Amurka mai magana, abun bibi Zunza, Zunza local government jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya rubutun da shugaban kasa jihar Muhammadu Buhari ya yi ne ba. Musamman munan jihar Kebbi bodar Kamba. Gaskiya aikin da anka turo sojoji da ƴan sanda da jami'an kwastam ba shi suke ba. Na farko dai bukata ba ta biya, saboda duk ɗan sanda ko wani soji ko wani kwastam yana an san cin hanci a Najeriya ba tsaya a gyara ma'aikata ba, sannan a ce a turo su yi aiki a wahalar da talaka, kuma bukatar gwamnati ba ta biya ba. Magana ko a ce muna cin da kanmu da noma, babu jiha guda arewacin Najeriya wadda ka iya cinta da kanta da noman da ta kai, babu ita. Duk shinkafa da aka shigowa da ita jiha Kebbi, akwai shinkafa Benin, Mali, Niger, Ghana, har da kan ana kawo shinkafa ana kawo cikin Najeriya. Yanzu an rufe boda, buhun shinkafa ya ƙara tsada, duk wani kama surutu ya ƙara tsada, an ƙara kaɗa talakar cikin anji. To muna kira ga gwamnatin da Muhammadu Buhari, gwamnatin APC da gononin APC da 'yan majalisun APC su tsaya su nutsu su yi karatun tana su a san ina za a wa talakar ƙasa ga.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Murya Amurka mai magana Shehu Gurbaban Radio Matan Kari a jihar Kebbi Najeriya. Murya Amurka, da farko ina yabon ku, ina jinjina muku dangane da damar da kuke ba mu, muke bayyana ra'ayoyinmu a kan abubuwan da ke ciwo mai tuwa ƙarya musamman a ƙasar Najeriya ko kuma ƙasashen duniya. A yau na nuna farin ciki na dangane da shigowar sabon shekara ta Musulunci, wanda yake muna roƙon Allah alkhairin da ke cikin wannan sabon shekara. Allah ka sada mu shi, ka ba mu lafiya, ka zama lafiya a cikin ƙasarmu Najeriya da duniya gabaki ɗaya. Assalamu alaikum, sashin Hausa Radio America mai magana Ayuba Garba Imam, kafin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau, ina kira ma 'yan majalisunmu na tarayya, wato sanatoci da rep, muna so da Allah su kirkiro mana da sabbin ƙananan hukumomi a Najeriya, duba da yadda jama'a suka yi yawa.
To yanzu kuma sai labarai a takaici.
Prime Minister Bahamas Hubert Minnis ya bayyana jiya Lahadi da a tabakinsa rana mafi muni a rayuwata, yayin da mahaukaciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Hurricane Dorian ta afkawa tsibirin da ake gani ita ce guguwa mafi ƙarfi da ta ɓullo a yankin na Atlantika cikin shekaru 84. Amurka da China sun sa sabbin haraji kan kayayyakin juna na saidawa ƙasashen a jiya Lahadi. Wannan fafatawa ta baya-bayan nan wani ɓangare ne na daɗaɗɗen yaƙin cinikayya da ake yi tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya a yankin Hong Kong sun katse hanyoyi daura da filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke birnin a zanga-zangar da aka yi jiya Lahadi. An soke zirga-zirga wasu jiragen sama, sannan hukumomi sun dakatar da jigilar matafiya da jirgin ƙasa ke yi zuwa filin jirgin saman. Jiya Lahadi, Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah sun yi musayar wuta a kan iyakar ƙasar Lebanon da ta haifar da matuƙar damuwa ga hukumomi a Washington.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hatsi, sai kuma cin anjima da misalin ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin mu sallama da ku, bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi sarkin dawakin Zazzau Alhaji Baba Yaro Maudi da iyalan Farfesa Yusuf Ɗankofa, saboda rasuwar Hajiya Jamila Baba Yaro Maudi, matar Farfesa Ɗankofa, wacce Allah ya warasu a daren ranar Alhamis, da fatan Allah ya cikanta. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Babala da ya taya ni gabatarwa, da Solomon Abu da ya haɗa mana shirin, sai injiniya Mikal Mahmud Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.